بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوما سكنوا da saurare na kusa da na nesa da kuma waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani. Yanzu da muke magana, safiyar ranar Asabar ce da ta daidai da 17 ga watan Zulqa'ada, hijira na da shekara 1432. Daidai da 15 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan kasar da kake kallo da saurare shi ne kasar na farko daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun ɗaya daga cikin littattafan Shehu Usmanu Mujaddidi, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Kamar yadda mai samarwa tun kusan makonni da suka gabata cewa, yau kusan shekara 17 da ta wuce, me alƙawarin cewa insha Allahu ta'ala, matuƙar Allah ya raya ni zuwa wani lokaci zan sanya littattafan Shehu Usmanu ɗan Hodiyo da ainihin littattafan Abdullahi Gwandu da kuma littattafan Muhammadu Bello Sarkin Musulmi, zan karantar da waɗannan littattafai insha Allahu ta'ala, domin waɗannan malamai malamanmu ne, waɗannan mujaddidai mujaddidanmu ne, ƴan uwanmu ne a ƙasar nan suka rayu kuma sayunsu muke ƙoƙarin bi. A lokacin da aka samu ɓangarori biyu ko uku na ainihin wato mutane sun ruɗa da'awar waɗannan bayin Allah, dole ne mu tsayu mu gaya wa mutane ta hanyar littattafansu wata irin da'awa suka yi kira zuwa gare ta. Bahaushe ya ce, waƙa daga bakin mai ita tafi daɗi. Waɗannan malamai duk abin da ake nema dangane da su, game da aƙidarsu, game da fiƙihunsu, game da ɗabi'unsu, sun rubuta da hannunsu. Ƙarshen tuka-tuka tik, Muhammadu Bello Sarkin Musulmi, wanda da wasiyar da mahaifinshi ainihin ya mishi, yana nuna cewa shi ne babban malami magajin gidan, sai da ya rubuta littafi wanda ya tarihin ƙasar Hausa a ciki har yi tarihinsu baki ɗaya. Abdullahi Gwandu, saboda kaiwa matuƙa don sanin tarihinsu, har a cikin tafsirin shi babba mai suna Ziya'ut Ta'wil, sai da ya kai galibi in ya zo alaihi salatu wassalam, yakan ainihin ce suna da asali daga ainihin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kamar yadda insha Allahu ta'ala a wannan shimfiɗa da muke yau za mu tabbata haka ainihin shi Malam Abdullahi Gwandu a cikin tafsirin nashi. Kaga wannan littafi mai suna Infaqul Maisu fi Tarihi Biladi Tukro, ta'liful Imam Muhammad Bello ibn Uthman ibn Saudi. Gashi wannan littafi yana tarihin ƙasar Hausa ne baki ɗaya, da kuma tarihin ainihin ƙasashen baƙaƙen fata, da kuma tarihinsu su waɗannan ainihin mutanen gidan Fodiye, da kuma ainihin asalin su kama ainihin yadda za mu ji. Duk wani wanda zai tarihin gidan Fodiye, to wannan littafi shine madogarar farko mafi inganci, domin ƴan gidan ne suka rubuta. Shi Bello shine babban malamin tarihi a gidan, kuma shine sadauki wanda ya samu albarka daga ainihin mahaifin shi Shehu Uthman. Allah madaukakin sarki ya ainihin gafarta musu. Kamar yadda na ce, an samu da yawanci sun ruɗa da'awar ɗan Hodiyo, don haka da'awar ɗan Hodiyo waɗannan su ja zuwa cewa ɗan Hodiyo babu abin da ya yi sai ainihin yaɗa ɗariƙu da kuma ainihin aiki na ainihin wato bayyana karamomi waɗanda suke sun fi kama da tatsuniyoyi. A daidai lokacin da aka samu wasu kuma suka ɗauki cewa ɗan Hodiyo ɗan hayaniya ne, ɗan harbatumati ne, kawai tashi ya yi ya ainihin bubbuge sarakunan Hausawa ya ɗora dangin shi Fulani. A daidai lokacin da kuma aka samu wasu su kuma sai suka fahimci cewa da'awar ɗan Hodiyo ba komai ta zo yi ba sai dai ta kafirtar da musulmin ƙasan ne, kuma ta nuna cewa su ƴan bid'a ne, ba su da wani amfani. Tare da cewa kowane ɗaya daga cikin ainihin abubuwan nan guda uku babu shakka akwai shi a cikin da'awar su ɗan Hodiyo, amma ba a yadda aka fassara su ba. Dukkan abubuwan sun faru amma a bisa tsari na ilimi, wanda yake ba a kuɓutar da aikin ɗan adam daga kuskure, amma baka isa ka ce akwai wauta a cikin ayyukan su ɗan Hodiyo ba, ko kuma akwai jahilci. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Ba zan kawaita wajen ainihin yin wannan tarihi na ɗan Hodiyo ba, saboda ina da kasusuwa guda huɗu ko guda uku waɗanda awa huɗu da rabi ne, wanda babu shakka na yi cikakken tarihin su ɗan Hodiyo da duk abin da ya kamata in tattara. Na faɗi a lokacin da su ɗan Hodiyo suka shekara 200 da ƙaddamar da jihadi a ƙasar nan, ƴaƴansu da jikokinsu da magadan gidansu suka ainihin tabukunkuna na kaɗe-kaɗe da haye-hayen daushe da sauransu. A lokacin na muƙabalanci wannan da gabatar da wannan lacca wadda na sanya mata suna jihadin ɗan Hodiyo ba hawan daushe ba ne, wannan lacca kana buƙatar ka saurare ta, domin a ciki da gwargwadon iko na kawo duk abin da nake ga Allah madaukakin sarki ya sanar da ni dangane da waɗannan bayin Allah na alkhairi. A yanzu a gurguje zan kawo taƙaitaccen tarihin ɗan Hodiyo dangane da cewa waye shi ne, me sunan shi, yaya nasabar shi take iyaye da kakanni, sannan mecece alkunyar shi, baban wa ake ce mai, menene laƙabin shi, sannan wanda irin kirari ne ya shahara ane mishi ainihin a ƙasar Hausa, sannan bayani dangane da asalin wannan ƙabila tasu ta ainihin wato Fulani Turankawa, sannan yaushe aka haife shi, da bayanai dangane da irin bisharori da bayin Allah suka rinka yi tun kafin zuwan shi, a ina aka haife shi, yaya ƙasar Hausa take a wannan lokaci, wanda irin gida ne ya taso daga gare shi, yaya rayuwar shi ta kasance tun yana ƙarami, suwaye malaman shi, suwane ne almajiran shi da ya karantar, sannan waɗannan littattafai ne ya rubuta, menene bayani dangane da gaskiyar tarihin jihadin ɗan Hodiyo, talauci ne ya kama ba Fulatani Shanu suka ƙare ya tashi ya bubbuge sarakunan Hausawa ya ainihin dasa ƴan uwan shi ko kuwa mecece aƙidar ɗan Hodiyo daga cikin mazhabobin fiqhu wacce ɗan Hodiyo ya zaɓa yake bi. Bayanin sarakunan da ɗan Hodiyo ya zamani da su, da kuma wani irin ɗauki ba daɗi ne ɗan Hodiyo ya yi da waɗannan sarakuna, waɗanda mutane ne suka wakilci ɗan Hodiyo wajen karɓan tuta da zuwa domin kafa karantarwar shi a yankunansu da garurukansu. Allahu akbar, komai ya zafi zai huce, yaushe ɗan Hodiyo ya rasu, za mu bayyana wannan insha Allahu ta'ala. Shi dai wannan malami sunan shi Uthman ɗan Muhammad, shi Muhammad ɗin ane mishi laƙabi da Fodiyo, abinda Fodiyo take nufi shine babban malami. dan haka sunan shi tukakke Muhammad, wato Uthman dan Muhammad dan Uthman dan Saleh dan Ayyuba dan Haruna dan Muhammad Goddo dan Muhammad Jibo dan Muhammad Sambo dan Sirajo, har dai nasaba inda ta kai zuwa ga dan Masirana dan Ayyuba dan Abubakar dan Musa Jakolo. Shi wannan Musa Jakolo shine dattijon da ya jawo wannan tawaga ta Fulani daga ainihin wato Futa Toro, a inda suka taho wannan kasa ta kasar Hausa suka zauna fiye da shekaru 500 da suka gabata. Suka zo kuma har suka yi karfi, saboda kasantuwar malamai ne, manoma ne, masu wa'azi ne a cikinsu, sai dan Hudu ya bayyana. Dan shi na farko sunan shi Muhammad, kamar yadda za mu zo mu ji, dan haka ake ce mishi baban Muhammad. Amma yana da ƴaƴa wajen guda uku waɗanda ainihin dukkaninsu ya sanya musu suna Muhammad, sai dai ana ce mishi baban Muhammad ne saboda dan shi na farko, kamar yadda sunna ainihin ta tsara. Ukaji kenan sunan shi Uthman dan Muhammad dan Uthman, wato ya ci sunan kakan shi kenan. Amma ya shahara da ainihin cewa shehu, har ta kai duk dan da aka haifa a ainihin wato zamanin shi har zuwa wannan zamani aka sanya mishi Uthman, sai a koma ainihin ana ce mishi shehu, ana ce mishi mujaddadi, ko da kuskure ce faɗin kalmar yadda ake cewa mujaddadi, dal din ba fataha ba ce, kasara ya kamata a yi mishi. Mujaddadi mai gyaran addini, ba wai mujaddadi wanda aka jatta ba, mujaddadi. Sannan ana ce mishi nuru zamani, hasken zamani. Sannan ana ce mishi Ibnu Fodiye, asalin ita kalmar Latinci ce Fodiye, ma'anarta malami. Yana daga cikin kirari waɗanda malamai masu rubuce-rubuce suke mishi, sukan ce al'alimul allama, babban malami masani, wal alimul muttabi', malami mai bin shari'a. Da Hausa sukan juya ainihin sukan ce malami uban bi. Sannan sukan yi mishi kirari da cewa gangami uban tambari, wato babban ganga wadda ta wuce gangar sarki. Wannan na daga cikin ainihin kirarin da duk ake wa Shehu Uthman dan Fodiye, Allah maraukakin sarki gafarta mishi. Kabila dan Fodiye su ne Fulani, su ko Fulani kamar yadda Malam Abdullahi Gandu da ainihin Waziri Junaidu suka tabbatar, suna karewa ne asalinsu zuwa ga ainihin Larabawan ƙasar Yaman. Daga cikin Fulanin kuma su su dan Hudu Turankawa ne, a inda kamar yadda na gabatar, hatta kai shi Muhammadu Bello, wato Malam Abdullahi Gandu, a lokacin da ya zo fassara wata aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa in qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, har inda Allah yake cewa wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqdihi, kalman la ilaha illa Allah, Allah maɗaukakin sarki sai ya sanya ta wanzajjiya a cikin zuriya Annabi Ibrahim. Bari ku ji mai Abdullahi yake faɗi a cikin tafsirin shi Buya'ut Ta'wil, yace ai ja'ala Allahu aw Ibrahim kalimata tauhid baqiya fi aqdihi, Allah madaukakin sarki ya sanya kalmar tauhidi ta la ilaha illallah ta zama wanzajjiya ce, wato har duniya ta tashi a cikin zurriya Annabi Ibrahim, sai an samu masu faɗin la ilaha illallah. Ai fi zurriyatihi fala yazalu fihim man yuwahhid Allah, a cikin zurriya Annabi Ibrahim ba za a gushe ba, za a yi ta samun masu kadaita Allah. Wa yad'u ila tauhidihi, kuma sai an samu waɗanda ke kira zuwa ga tauhidin shi. Bayan da Malam Abdullahi ya gama fassara ayar, sai ya ce والحمد لله الذي جعلنا من ذريته على ما نسمع من نساب سلفنا yace mun gode wa Allah mu fulani mun gode wa Allah mu gidan hodiyo da Allah ya sanya mu daga cikin zuriya annabi Ibrahim kamar yadda muke jin nasaban mu a wurin malaman mu da suka ainihin gabata wannan bayani na nan cikin ainihin wato a tafsirin suratu Zukhruf daga aya ta 26 da aya ta 27 da aya ta 28 a cikin littafin Biya'ut Ta'wil fi ma'ani tanzil wannan littafi ne asalin bugun da suke mishi mujalladi 8 ne akwai ainihin wani malamin mu da ya karantar da mu a jami'ar Bayero da jimawa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi professor ne a Islamic Studies mutumin kasar India daliban jami'a a lokacin sun fi sanin shi Abdul Ali yana da ɗa mahaddacin alqur'ani wanda bai wuce shekara 12 zuwa 13 ba a lokacin watan azumi yayi shi yake turawa yake limanci a masallacin jami'ar Bayero yanzu ina magana shekara 20 da wani abu ne wannan shine alamar da galibi mukan tunawa waɗanda suka san shi sunan shi Abdul Ali yana da kyakkyawar sha'awa ta wannan gida da kuma yaɗa waɗannan littafai a lokacin da rubutun hannun shi ya zama ya yi tahqiqin wannan tafsiri a inda ya waye gari ya juya ya zama mujalladi 16 amma ba a samu bugawa ba a wannan lokaci saboda ainihin wasu dalilai waɗanda suka biyo baya to kun ji kamar yadda ka ji a wannan wurin Abdullahi Gwandu yana ishara zuwa ga cewa asalin su su daga ainihin salfala annabi Ibrahim ne to haka ainihin malaman kasar Hausa sukan tabbatar a cikin ainihin tarihin Fulani musamman gidan Fodi don haka ka ji takaitaccen asalin su dangane da lokacin da aka haifi dan Fodi kuwa an haife shi ne a ranar Lahadi ainihin ƙarshen watan Safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1168 daidai da 18 ga watan Oktoba 1754 wannan shine lokacin da aka haifi dan Fodi ranar Lahadi ƙarshen watan Safar hijira na da 1168 daidai da 18 ga watan Oktoba 1754 tun kafin haihuwar shi an samu ainihin wato malamai sun yi ta bishara da kuma ishara ainihin akan zuwan shi na daga ciki har da mahaifin shi mutum ne mai taushin hali ko malami ne mai wa'azi idan yana wa'azi sukan ƙaryata shi su nemi shi dariya da izgilanci sai yakan ce Allah zai kawo waɗanda in suka yi muku wa'azi ba su ji ba ba ku ji ba za su sanya kansa kaliti maganinku ishara ce zuwa ga ainihin su shehu daga ciki akwai babban malami wanda aka fi sani da ainihin wato malam Tahiru ɗan Ibrahim da Fulatani yana daga cikin manyan malamai na ƙasar Hausa wanda ya ta ishara a cikin wa'azuzin shi cewa muna dab da samun wani malami wanda zai gyara mana addini a wannan yankin namu hakanan an samu daga ciki akwai manya-manyan malaman ƙasar Hausa waɗanda ainihin wato suka yi ta ishara zuwa ga Shehu Usmanu ɗan Fodi har aka samu wani malami da kan ce قد أظلكم زمان ولي من وأولياء الله زمن يا ساميكو دغا cikin zamanin wani wani bawan Allah yanharu fi hadhihi albilad zai bayyana a wannan kasa wai yajaddidu ad-din lil bariyya zai gyara wa halittu addini sa'annan wa ya'ishu al-ilm wa yansuru as-sunnah zai ainihin wato kafa ilimi kuma zai ainihin taimaki sunna har da wata malama mai suna Ummu Hani da Fulatana ce ita ma ta dade tana ainihin wato ishara dangane da zuwan dan godiyo takan ce da larabci yanharu fi hadha al-qatr as-sudani
a wannan yanki na bakar fata wani bawan Allah zai bayyana waliyun min awliya illa waliyi ne daga cikin waliyan Allah yujaddidu dina zai gyara addini wa yuhyi sunna zai raya sunna wa yuqimu al-millah kuma zai ainihin tsaida addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yattabi'uhu al-muwaffiquna wadanda Allah ya sosu da alheri za su bi shi wa yashtahir fil afaq dhikruhu sannan kuma duk duniya za a ji labarin shi wa yaktabu al-aam wal-khaas bi amrihi sannan kowa zai bi umarnin shi tun daga malamai har jama'ar gari wa yashtahir al-muntasibuna ilayhi bil-jama'a masu bin shi kuma za su shahara da sunan jama'a wa min alamatihim annahum la ya'tanuna bi ra'yi al-bakr ka'adati al-fulaniyina malama ummu hani sai ta ce amma daga cikin alamar da za ku gane su dan hodiyo fulani ne amma ba su damu da kiwon shanu ba man adraka zalika zaman falyattabi'u wanda duniya riski wannan zamani ummu hani takan ce to ya bi shi ita ma malama ce haka da yin ka karanta malam Muhammad Bello a cikin wannan littafi nashi infaqul maisur yayi ta kawo waɗanda suka yi ta ishara zuwa ga bayyana Shehu Usman dan hodiyo inda aka haife shi kuwa an haife shi ne a garin Dagal garin Dagal wani ƙauye ne karami matuƙa da ke ƙarƙashin yankin ƙasar Gobir wanda ainihin ke kusa da ainihin Alƙalawa Alƙalawa kuwa ita ce ainihin cibiyar mulkin ƙasar Gobir a wancan lokaci ta da tsakanin ainihin Dagal da Alƙalawa tafiyar mil 60 ne dangane da yanayin ƙasa Hausa a wannan lokaci dan hodiyo ba shi ya kawo addinin musulunci ba kamar yadda zaka fahimta daga bayanan nan na baya akwai musulmi a ƙasar akwai malamai a ƙasar amma ƙasar ta gurɓace tsakanin mafi yawancin malamai da kuma kusan dukkanin sarakuna jama'ar gari kuwa suna yin musuluncin amma badala ta yi yawa a cikin musuluncin nasu dan haka an wayi gari duk wasu abubuwa da shari'ar musulunci ta hana na shirka da kafirci da bid'a an waye gari malamai suke jagorancin yin waɗannan abubuwan sarakuna kuma su ɗaure musu gindi jahilan gari kuwa ɗan amshin shatani sakamakon haka ƙasa ta rikice al'amari ne al'amari kamar yadda muka gabatar cewa mahaifin ɗan hodiyo tun yana karantarwa a Soro har ya fara bayyana cikin masallatai har ya fara bi anguwa-anguwa har ya fara haɗa jama'a ana wa'azi to amma a wannan lokaci sai yaban al'amarin ya gagara matuƙa aka koma a nemi izgilanci kamar yadda muka gabata ana cikin wannan hali ne aka haifi ɗan hodiyo shine ainihin mahaifin nasu kan yi ishara da cewa masu gyara sun zo haka ko Allah ya tabbatar Shehu Usman ya tashi a cikin gida na ilimi tsakanin uwa da uba da ainihin kakanni da baffanni da gwaggwanni dukkaninsu malamai ne kaga dai na farko mahaifin shi malam Muhammad Fodiye shine malamin shi na farko sai mahaifiyar shi Nana Asma'u Nana Hawwa Nana Hawwa mahaifiyar shi malama ce sannan sai kakar shi wadda ainihin wato malama ce mai suna malama Ruqayya haka nan kuma an samu daga cikin ainihin baffannin shi akwai ainihin malam Usman wanda ainihin ake mishi kirari da Badawrin Kabawa shi ma malami ne haka nan daga cikin dangin uwar shi akwai malam Muhammad Sambo malam Muhammad Sambo dan Abdullahi dan Muhammad Sa'ad wanda babban malami ne da ya je aikin hajji ya zauna ya ci gaba da ƙara karatu da kuma wa'azi a tsakanin masallacin Annabi da masallacin Ka'aba zuwa gare shi ne Abdullahi Gwandu yake waɗannan baitutuka yake cewa Muhammad Sambo bi ilmin wa khali وقد حمدت شمائله قديما بالتقى قبل ارتحالي الى الحرمين yace Muhammadu Sambo ga ilimi ga tsoron Allah yace yabo da kirari ya bayyana akan shi tun kafin ya tafi aikin haji mai zama kasar Makka da Madina aka ce alhazaini suka dawo sai suna labarin cewa ai an ga dan uwanku yana wa'azi a Ka'aba an gan shi kuma yana karantawa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kine sai Abdullahi ya tsara waɗannan baitoci yake mishi waƙe yake cewa Muhammadu Sambo zu ilmin wa khali dama shi ne ilimi ne mai mutunci ne tun kafin ya tafi ƙasar haramai ne wato tun kafin ya tafi aikin haji Makka da Madina Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to a irin wannan gidan da kuma irin wannan dangin dan hojo ya taso yayi karatu kwarai da gaske kamar yadda muka bayyana kaga kenan ya taso gidan ilimi tsakanin malamai to bayan da ya fito waje kuma babban malamin da ya haɗu da shi wani ainihin malami ne mutumin garin Agadas mai suna Jibril dan Umar wanda shi dan Hodiyo din Usman ya kance in kila fiya bi husni dhanni ma kila fa mawjatun ana min amwaj Jibril yace idan kuna ganin ni din nan ne har wani abu ne a cikin ilimi yo aini ba komai bane yace a cikin kumfar ilimin malami na malam Jibril to ni dan tubar ruwa ne kadan in kila fiya bi husni dhanni ma kila famaujatun ana min amwaji jibrilla abdullahi dan duka cewa yake wa jibrilu min jibril ilahi bihi lana yace jibrilu na daga cikin ikon Allah da ya kawo mana shi domin burzu ne mutumin garin Agadas daga kasar Niger yana wa'azi har Allah ya kado shi wannan nahiya ta mu da suka saurari karatun shi suka ci gaba da daukan karatu a wurin shi da ya tashi zai koma gida sai suka bi shi da lokaci ya ba da jimawa ba sai shi Muhammadu sai shi Usman ya dawo shi ko Abdullahi sai ya zauna har sai da ya sauke karatu mai nisa ya koyi karatun Bukhari dan haka malamai suke cewa a wajen ilimin hadisi babu shakka Abdullahi ya zarci ainihin Usman Allah madaukakin sarki ya gafarta musu dangane da almajirai kuma dan hudu ya karantar da almajirai masu dimbin yawa amma takaitaccen misali shine ainihin kane shi kanin shi kuma shakikin shi wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya wato Abdullahi Gwandu to yana daga cikin ainihin almajiran shi sannan sai babban dan shi mai suna Muhammad Sa'ad sannan sai kuma dan shi na biyu wanda ya sanya wa Muhammad Bello sannan sai dan shi na uku wanda ya sanya wa Muhammad Sambo shi Muhammad Bello an haife shi ne ana ainihin ba ta kashin yaki shi yasa ana haihuwar shi da aka ce wa shehu an haife da namiji sai ce Muhammadu Ballawa ya zo ma'anar Ballawa Ballawa idan rubuta za ka yi da turanci zi ake rubuta da shi Ballawa shi ne Nasiru ma'ana kenan Muhammadu mai taimako na ya zo aka ce saboda shi Muhammad Sa'ad ya kasance babban dan shi ne amma sai ya kasance ga shi nan bai da kazar-kazar ba irin yadda dan hudu yake so ba to wannan da aka haife shi sai dan hudu ya gan shi tun yana karami ga shi nan da siffar kwari idan aka sai yace to Muhammad Ballawa ya zo Muhammadu Ballawa ya zo to ainihin wato adulteration ne ko corruption ya samu sunan gurbatawa ne aka yi rashin iya fulatanci ne yasa ainihin wato ba a fadin daidai sunan daidai kamar can cikin kakannin dan hudu da muka gabatar da wani mai suna ainihin wato Muhammadu Gordo to galibin waɗanda ba Fulani ba sai su ce Gordo Gordo ma'ana kawai namiji to namiji ba ana nufin namiji ne a zakari ba mutum ake nufi wato rijal da Allah madaukakin sarki ke cewa ma'ana kamar abu ne na kirari kenan ina fata an gane to haka ainihin Muhammad Sambo ba Sambo ake cewa ba Sambo sa'un ce ma'anar shi shine Muhammadin al-Ali ma'ana madaukaki ina fata an gane to ainihin dan shi na uku din kamar yadda muka ce shine Muhammad Sambo ya sanya mai wannan suna ne sunan malamin shi Muhammad Sambo kuma wanda yake dan uwan mahaifiyarsu ne Ruqayya daga cikin ƴaƴan shi akwai Nana Asma'u ita na nan Asma'u abin mamaki dan hodo ya rasu ya batta bata wuce shekara 2 zuwa 3 ba dan haka su Abdullahi da su Bello sun suka karantar da ita ta waye gari ta zama malama tana rubuce-rubuce da Larabci tana rubuce-rubuce da Hausa tana rubuce-rubuce da Fulatanci wani abin mamaki daga cikin jeren yanda ta tafan da ne aiki na gidan har akwai littafin ta akan tibbin nabawi ma'ana she was a pharmacist malama ce masana banda sanin ilimi da karatun addini nana Asma'u pharmacist ce ma'ana tana da ilimi na har hada magunguna ina muka gane haka tana duban tsirrai da ke kasar Hausa ne tana fadin irin sinadaran da ke cikin su da kuma irin magungunan da ya kamata a yi da su da kuma hadarin a hada kaza da kaza sai ta ce zai haifar da cuta irin kaza kaga ya nuna takware a cikin ilimin pharmacy kenan waye yace a arewacin Najeriya an danne mata ba sa karatu wannan aje a binciki waɗanda suka danne mata amma dai a cikin tsarin tarbiyyar musulunci kuma tana da yancin ke karatu har ta zama malama Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da daga cikin almajiran nashi akwai ainihin Abdulsalam dan Ibrahim kadan daga cikin ainihin wato tarihin waɗannan bayin Allah duk gashi nan malamai sun kawo su Abdullahi Fodiye su Muhammad Bello da suna na Asma'u da makamantan haka nan da madani da kake gani da kuma gabana galibin littattafan su ne waɗannan daga cikin littattafan su Muhammad Bello ne wannan ainihin yayi tarihin malaman su ne yasa Ida'ur Rusukh wannan ainihin malaman da ya koyi karatu a wurin su shi malam Muhammadu shi malam Abdullahi Bando wannan kuma littafi ne ainihin akan ilimin tasrifi gashi Al-Hisn Ar-Rasil fi ilm at-tasrif ilimin tasrifi ne gashi mujalladi Tuntumeni to haka dai suka rubuce-rubuce masu dimbin yawa nan kuma littafi ne ya rubuta na ulumul qur'ani da usulut tafsir miftahut tafsir ya hada littafan Imam Suyuti ne ainihin wato al-ittiqan fi ulumul qur'an da kuma alfiya ta ulumul qur'an ta Imam Suyuti ba su nan dai littafai ne gashi har da wani littafi bau'ul musalli littafi ne ya rubuta dangane da hukunce-hukuncen sallah kusan tsarin ahlari ne haka dai malam Muhammad malam ainihin wato Abdullahi ya rubuta littafai masu dimbin yawa shi ma Muhammad Bello din haka da littafan shi nan daga ciki ainihin akwai usulul siyasa da makamantan haka dangane da shi Shehu Usmanu yana da littafai masu dimbin yawa waɗanda ya rubuta a takaicen takaitawa jama'a littafan da waɗannan bayin Allah suka rubuta zuwa yanzu masu bincike sun gano cewa sun rubuta littafai kusan guda 300 domin masu bincike sun gano dan hodo ya rubuta littafi 115 kamar yadda aka gano cewa Abdullahi Gwandi ya rubuta guda 100 kamar yadda aka gano cewa Muhammad Bello ya rubuta guda 80 wannan binciken an yi shi fiye da shekaru 40 da suka wuce daga baya-bayan nan da nazo na ci gaba da ainihin wannan bincike na gano cewa littafan sun kai kusan guda 400 idan ka hada waɗannan mutane guda 3 sun yi rubuce-rubuce kwarai da gaske amma rubuce-rubucen sun samu kansu a halin rashin galihu da kuma rashin basu muhimmanci wanda wannan shi ya kai da yawa daga ainihin cikin littafan sai ainihin wasu suka bata wasu kuma suka watse Allah ya ji dan Alhaji Muhammadu dan Agayi wani dattijo ne wanda sai da ya share kusan shekara 40 yana aikin yaɗa littafan dan hodiyo tun yana sawa a rubuta su da hannu a je a ainihin gurza su a buga a inji har ya zo zamani irin wannan wanda ya rasu yau kamar shekara 2 da ta wuce ko shekara 1 shi ne ya tsayu wajen yawan buga waɗannan littafai daga ƙarshe-ƙarshen littafan dan hodiyo sai ya koma yana hada su wuri guda ana bugawa dubu waɗannan littafai guda 15 ya sa aka buga a wuri ɗaya nasihatu ahlin zaman da littafin tamyizul muslimina min al-kafirin da irshadul umma da nurul albabi da muddatud dunya da alamatu khurujil mahdi da sirajul ikhwan da tariqul janna da usulul tariq da asrarul kalami da usulud din da tanbihul ghafilin da al-bid'ush shaytaniyya da wasiqatul ikhwan da idadud da'i ga su littafai guda 15 yasa aka buga na ainihin wato Shehu Usmanu Dan Fodio haka ya sake sanyawa aka buga na Malam Abdullahi Gondu wannan na daga cikin abin da ya tsare mana littafan da izinin Allah sai kuma kamar yadda ya shahara ni Muhammad Awwal Adam Albani na Zaria ni kuma na tayan ma aikin tattara waɗannan littafai wanda aiki ne wanda na sanya kaina tun tsawon shekaru ina yi a hankali da izinin Allah daga cikin tsarin da na tsara littafin za su kasance shine gashi majmu'atu rasa'ila wa masa'ila alifobi wato tattaruwan littafai kanana da kuma wasu mas'aloli da iyalan gidan Fodio suka rubuta jam'u wa tahqiq bi Abdurrahman محمد الأول ابن آدم الفلاتي الزكزكي النيجيري الملقب بالألباني داشي حكا أن أينهم أيكي نكي فاتن ذي كسن شيء إن شاء الله تعالى قودا انترنت كدوب أننا نونا واني داشي كيت أي أكن كمبيوتر حكا كما نكي فاتن ذي كسن شيء إن شاء الله تعالى إذن أمبغا شيء أكن انترنت فمر يبدا website din a yadda muke fatan ya kasance shine www.fodio.com sai dai yanzu in ka duba ba za ka ga komai akan wannan ba domin ba a yi hosting ba wato ba a kaddamar da shi ba na dauki spelling Fodio ne wanda ya fi shahara domin ya fi saukin nema in ba haka ba kuskure ne yadda ake rubuta Fodio a sa Fodio shine asali Fodio Fodie Fodie shine asali Fodie shine asalin yadda ainihin ake fadin shi ma'anar shi shine malami to ainihin da littafan daga cikin ire-iren waɗannan ayyuka waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa nake yin su zuwa watan azumin nan ina tsammanin 27 ga watan azumi na kammala ware littafan da ainihin wato littafan Usmanu da na Bello da na Abdullahi Gwandu ga su nan haka na ware sannan da kuma ainihin bayani dangane da inda na tara cikakken tarihinsu wanda tarihin nasu shi kanshi ina fatan zai kasance littafi ne ɗurkeke wanda ba zai gaza girman littafin Riyadus Salihin ba wajen tarihin nasu na yi ƙoƙarin tantancewa da tacewa da kuma tsamowa daga abubuwan da shi Bello ya rubuta kamar yadda yake na rinka bibiyar wasu ainihin malamai ina tattauna tarihin nasu da shi sai dai so da dama wani lokacin in ka je kana binciken za ka rinka jin surkulle da abubuwa waɗanda yake kai ka san cewa ba su ainihin inganta ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ko dan Fodio ya tasirantu da da'awar wahabiyawa ma'ana da'awar Muhammadu dan Abdul Wahhab wannan matsala ce a wurin malaman tarihi musamman malaman tarihin Najeriya waɗanda suka yi tarbuce tun daga na cikin gida har na waje daga cikin malaman cikin gida waɗanda suka yi tarbuce a kai da tattauna ire-iren wannan matsala akwai ainihin wato babban malami الشيخ آدم عبد الله إلوري شو قدم مكرمت مركز بكي أينهن أجيجي أجلل ليغس الله جافر تامش يارب فلتافي الإسلام في نيجيريا أتكم أن لتافي ياتتونا وأن أينهن مسألة قريدة جسكي أين بيكي وأن دعوة ابن فودي متأثرة إلى حد بعيد بالنزعة الصوفية وبالعلماء المغاربة في السودانيين يتي حقيقة دعوار تنهوديو تاي تأثيري قريدة جسكي وتتا تأثيرا تو دعينهم صوفا في أتكي وديكي تاينهم كما تأثيرا تو دما لمن يمتن أفريكا مكسا شمبك أباتا ياتي نوانا مدلاني domin ya kore cewa dan Fodio ba shi da alaka ko kadan da ainihin da'awar Muhammad ibn Abdul Wahhab a inda shi kuma malam Sayyidul Ahli da ya zo ta hakikin littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a wanda jikan dan hodiyo shine Ahmadu Bello Fardaunan Sokoto, shine ya nemi malam Sayyidul Ahli, wani babban malami ne cikin malaman Jami'ar Azhar, yau kamar shekaru 60 da suka gabata. Sabai mai bashi littafin Ihya'us Sunna domin ya tahqiqi, shi kuma ya nuna cewa dan hodiyo ya tasirantu da ainihin wannan da'awa ta shi ainihin malam Muhammadu dan Abdul Wahhab. Babban malami profesa na harshen Larabci, malam ainihin Abubakar, mai littafin ainihin wato Al-Haraka ko kuma Harakatul Lughatul Arabiyya, wato gwagwarmayar harshen Larabci a Najeriya, sarkin Abubakar ta fara ɓallewa ne, shi ne ɗan Najeriya na farko da ya fara samun PhD, wato digiri da digirgir da dingirewa a cikin ainihin wato harshen Larabci daga Jami'ar Baghdad kusan shekaru 50 da suka gabata. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Ya kawo waɗannan maganganu a inda ya tabbatar da cewa gaskiya ta wani gurin dan hodiyo ya tasirantu da da'awa ta sufayi, ta wani gurin kuma ya tasirantu da da'awa ta wahabiyanci. Menene gaskiyar al'amari? Dr. Aminuddin a cikin littafin shi mai suna Al-Mujahid Al-Kabir fi Gharbi Afriqiya, Al-Sheikh Uthman Ibn Fodi, wannan littafi da shi a hannuna thesis ne na ainihin Aminuddin wanda ya akan ainihin tarihin dan hodiyo da kuma tahqiqin littafin dan hodiyo din can mai suna Nasihatu Ahli Zaman, ya tabbatar da cewa gaskiyar lamari. A yadda suke tunanin cewa dan hodiyo ya je aikin hajji, garin wannan tafiya aikin hajji ne ya je dubo da awar su Muhammad ibn Abdul Wahhab, yace to wannan kuskure ne, domin gaskiyar lamari dan hodiyo Shehu Uthman bai taba zuwa aikin hajji ba, kuma bai taba ainihin fita daga wannan yankin kasa tamu ta bakaken fata ba. Sai shi malam Aminuddin yace amma gaskiya ne akwai ainihin annuz'a sufiyya da annuz'a al-wahhabiyya tattare da dan hodiyo, akwai sufanci tattare da shi, domin asalin sufanci yayi ba mugun abu bane in ba dan da aka samu wasu gurbatattu suka shiga suka lalata abun ba, suka yi tawa Allah da annabin shi ƙarya da sunan ainihin sufanci. Dan haka ko kadan ba aibu bane in an ce dan hodiyo akwai sufanci tattare da shi, gaskiya ne domin daraja ce, domin ma'ana addinin shi ya gyaru kenan. Kamar yadda kuma danganta dan hodiyo zuwa ga ainihin da'awar Muhammad ibn Abdul Wahhab, wato wahabiyanci, ko kadan ba kuskure bane kuma ba aibi bane, domin wahabiyanci ba mugun abu bane, domin ma'anar shi shine bin Allah wanda yake da baiwa, sunan Allah ne Al-Wahhab din. Inma wani malami ne ya tashi ya fara wa'azi yana nuna cewa bautar gunki kafirci ce, kamar yadda bautar kaburbuka da shafa kaburbuka ko kuma rungunar su don neman wani tabarruki, wannan ma bid'a ce wadda take da shirka a cikinta. Shikenan sai turawan mulkin mallaka da kuma waɗanda ba sa kaunar shi daga cikin ƴan uwan shi musulmi suka tashi suka yi tabata shi. Shine har wani malami Imran Mulla yake cewa in kana tabi'u Ahmad mutawahhiba fa ana al-muqir bi annani wahhabi an fi shirika an al-ilahi fa laysa li rabbun siwa al-mutafarrij al-wahhabi, yace idan dai mabiyin al-wahhab shine ake kira da wahhabi, yace to gani ni da wahhabi ne ba sai kun tafi da nisa ba, yace ina kore shirka daga Allah ina kuma tabbatar da dayantaka Allah madaukakin sarki. Gaskiyar lamari daga cikin malaman dan fodiyo akwai wadanda suka je aikin hajji, suka je umara, suka ta'asiranti da wannan da'awa. Daga ciki akwai malam Jibril ibn Umar wanda dan fodiyo ya ta'asirantu da shi a ƙarshen rayuwar shi fiye da ta'asirantuwar da ya da malaman shi na farko. Sakamakon wannan da'awar dan fodiyo ta juye daga irin yadda ake ganin wasu abubuwa a littattafan shi na farko suna da yawan kurakurai zuwa ga ainihin da'awa yadda ta dawo a bisa manhaji na salaf. Dan gudu ya tabbatar da wannan a cikin littafin shi da dama, daga ciki akwai littafin Hidayatul Tullabi ila Tariqis Sawab. Ya tabbatar da cewa wajibi ne a tsayu a bi abin da Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kadai a wajen ibadoji, wajen furu'a da al'amuran da suka shafi rayuwa gaba daya. A ƙarshen littafin shi Tamyizul Muslimina minal Kafirina kuwa, a nan ne yafi fitowa ƙarara, yana ainihin wato bayyana cewa wajibi ne, dole ne, kuma babu makawa sai a tsaya a kan abin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, sannan kuma a tsaya abin da ya zo a kan salaf. Ku ji abin da yake cewa a ƙarshen littafin nashi, da yake fa in kunta bayyana na ma nashtajilu bihi li yakuna ziyadatan fi nuri basairina, da baka ce mini ala gafata malam, bayyana mana me ya kamata mu shagaltu da shi don ya ƙara mana haske a basira. Kuntu sai in ce da kai fa'alam anna man arada zalika falyalzam arba'ata umuri, wanda duke son haske a cikin basira to ya lazimci abubuwa hudu. الأول نفرق تلاوة القرآن العظيم وتدبر آياته وتفهم معانيه. إلى ذن شكرات القرآن بمراد آيوين القرآن دكما فهمت آيوين القرآن. الثاني قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومطالعة سيره وتفهم كلامه واتباع سنته. شو يجي ألازم تكرات حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم. ألنك كرنت تاريه من زن الله صلى الله عليه وسلم. ألنك قوك ألم فهمتر مقدر من زن الله صلى الله عليه وسلم دكوما بن سنشي صلى الله عليه وسلم. الثالث أبناء أكدك حسكك وأن أدم أرايوه معرفة أخبار السلف من الصحابة والتابعين. سمن تاريخ السلف دجتكين صحابي دتابعي والاقتداء بهم دكما كويكو ينسو وترك محدثات الأمور دكما بلهم أبوبان دأكا كيكو. الرابع نهدو تقوى الله والاستقامة على الطاعة. A rinka yi ana jin tsoron Allah, a kuma rinka yi wa Allah da'a, wa tajannubul ma'asi wa sayyi'at, da kuma nisantan munanan ayyuka da munanan ɗabi'u. Sai yace fa inna hadhihi al-umura al-arba'ata hiya allati tashraqu as-sudura wa tazidu nura basairiha. Waɗannan abubuwa guda hudu su ne suke haskakawa, kuma su ne suke sa mutum ya samu buɗi. Da ire-iren waɗannan maganganu waɗanda littafan ɗan hodiyo na ƙarshe suke cike da su, muka gamsu da maganar da shi Dr. Aminuddin Abubakar ya yi a kan cewa babu shakka ɗan hodiyo sufi ne, babu shakka kuma ɗan hodiyo salafi ne, kuma babu saɓani tsakanin waɗannan maganganun ko kaɗan. Domin malaman da in kana bibiyar tarihinsu za ka same su dukkansu a bisa wannan tafarkin suke. Domin me ake nufi da sufanci? Shine duniya ce za ta lalace sai ka kauce wa lalacewarta, ka koma kana ainihin ibada, kana biyayyar Allah, sannan ba ruwanka da lalatattu, kuma ba ruwanka da tada hankali da su. Wannan shi ake kira sufi. Dan haka babu wanda ya taba inkarin sufanci a cikin malaman musulunci. Amma idan ka zo kana munanan maganganu game da Allah, kana munanan maganganu game da Qur'ani, kana munanan maganganu game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, da nufin cewa wasu maganganu ne waɗanda sufaye kadai ke fahimta, wannan ƙarya kake, ba sufanci bane, dan ta'adda ne kai. Shi yasa su Al-Hasan Al-Basri na daga cikin malaman da suka raya sufanci daga cikin tabi'ai. Kamar yadda idan ka biyo baya haka za ka samu littafin Siru Alamin Nubala, wallafar babban malami Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Al-Zahabi. Littafin na cike da tarihin malaman musulunci waɗanda Imam Al-Zahabi yakan danganta su zuwa ga sufanci. Bai taɓa kafirtar da su ba, bai taɓa bid'antar da su ba, hasali siffanta su da wannan kirari ne. Ibn Taymiyyah ya gina kashi biyu bisa uku na littafin shi mai suna Al-Fatwa Al-Hamawiyyah Al-Kubra akan ainihin aqidojin sufaye ne. Muhammad ibn Khafif Abu Abdullah, wanda Ibn Taymiyyah ya yawaita ɗibo maganganun shi, ya karanta tarihin shi kaji, babban malami ne sufi. Amma mecece aqidar sufaye, me mazhabin sufaye? Junaidu babban sufi ne daga cikin manya-manyan malaman tabi'ut tabi'i ne, ko waɗanda suka zo bayan su, cewa ike mazhabuna muqayyadun bil kitabi was sunna, mun sufaye hanyar mu ta takaitu ne wajen bin alqur'ani da sunna. Fa man lam yahfaz alqur'ana wala sunna fala yaqrabanna mazhabana, wanda duk bai iya qur'ani da sunna ba kada ma ya kusance mu. Wannan shine jawabin Junaidu, kuma duk wani sufi abin da yake fadi kenan. Ka karanta littafin Talbisu Iblis na malam Abdurrahman ibn al-Jawzi, wanda yau shekarar shi 860 da wani abu da rasuwa, ya kawo cikakken tarihin sufaye bayan Allah mutanen kirki, da kuma menene ya faru a cikin tarihi wanda ya gurɓata wasu da suka lalace, suka dawo suna munanan ayyuka da munanan maganganu da kuma munana ladabi ga Allah da manzon shi da kuma ainihin Al-Qur'ani, da sunan cewa hazihi al-ghazatu sufiyya, wai maganganu ne waɗanda sufaye kadai ke fahimtar su. Ire-iren waɗannan jama'a ba sufaye ba ne. Hakanan da'awa ta Muhammad ibn Abdul Wahhab, alhamdulillahi mun yi karatu a hannun malaman gidan da ɗaliban gidan da malaman da suke yaɗa wannan da'awa a waɗannan zamunna. Limamin Arafa jikan Muhammad ibn Abdul Wahhab ne, dan girman Allah, ka je ka saurari irin wa'azozin shi da irin hudubobin shi da irin jawaban shi. Waɗannan su ne malaman Wahabiyawa. Kar ka zauna a lungu wani ya buga kanka ya ce maka Wahabiyawa sun zagi manzon Allah, a ina? Wahabiyawa sun kafirta sahabbai, a ina? Wahabiyawa na zagin waliyai, a ina? Amma Wahabiyawa sun hana shirka da dukkan dangoginta a waje ne ko a cikin musulunci. To an samu wasu ne da suke aikata laifuffuka na shirka, to in Wahabiyawa sun ce babu kyau sai su ce Wahabiyawa sun kafirta su. Dan haka in kana neman ba Wahabi, to idan ka same ni, to ni kyakkyawan misali ne na ba Wahabi, ba sai ka tafi da nisa ba. Dan haka ni ba Wahabi ne alhamdulillahi, ma'ana a bisa yadda ake nasabawar da kuma a bisa yadda muka karbi wannan nasaba, domin daraja ce. In kana tabi'u Ahmadin mutawahiba fa ana al-muqirru bi annani wahhabi, idan dai mabiyin al-wahhabu Allah shine ba wahabiye, to ina tabbatar muku ni ba wahabiye ne. Haka kuma abin yake, Imam Shafi'i haka suka zarge shi saboda yana kaunar ahlul baiti, sai suka ce dan shi'a ne. Sai ce in kana hubbu ali Muhammad, in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhad thaqilani anni rafid, yace idan dai kaunar mutan gidan Annabi shine shi anci, yace ba ma mutane ba har da aljanu su shaida cewa ni dan shi'a ne. Asalin jama'a abun ba suna bane, yaya aqidar ka take? Kullum ina ga mana wannan ba suna bane, yaya aqidar ka take? Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Mu dawo tarihin Shehu Usman, a inda ya tashi ya fara gwagwarmaya, yana ainihin yaɗa da'awa, yana bayyana wa mutane abubuwan da ake waɗanda babu kyau. Dan godiyo farko-farkon rayuwar shi, shekarar shi 20 ya zama malami, shi ne ya kai shi zuwa ga aikin gwagwarmaya. Ga ƙuruciya, ga gafin ilimi. A zamanin shi sarkin da ke sarautar Bobir shine ainihin babare, sunan sarkin kenan babare. Waɗannan sarakuna ba karkace asali maguzawa ne, Hausawa ne musulmi, sai dai sun koma suna yin abubuwan da yake babu bambanci da ayyukan maguzawa. Sannan wannan sarkin na daga cikin abin da ya shahara da shi zaluntar musamman Fulani wajen ɗora musu jangali da kwashe musu dabbobi babu gaira babu sabab. Idan ba Fulatani ya yi abu bai kai ya kawo ba, sai wannan ainihin sarki babare sai ya sa a kama shi a kwashe waɗannan dabbobi nashi, shi ku aje ainihin a ɗaure shi. Don haka jabberin sarki ne. To sai ka auna sarkin da ke zaluntar ƙabilun Fulani irin haka, a samu kuma wani malami ɗan shekara 20 da Fulatani ya tashi yana wa'azi, ka gwada wannan karan da za a yi. Don haka suka fara bugawa, amma ba da jimawa ba, wannan ainihin wato sarki sai ya mutu. Ya mutu ne a 1777. Ina fatan an gane 1777 ya rasu. Ana nan sai bawa jangwarzo ya ainihin karɓi mulki, wanda shi ko bawa jangwarzo daidai lokacin shi ɗan hudu ya ci gaba da wa'azi har ya kai shekara 40 da wa'azi ya wa'azi. Bawa jangwarzo ya fara sha'awar wa'azin shehu, har ya nemi ɗan hudu ya dawo ainihin alƙalawa ya ci gaba da ainihin karantarwa da wa'azi. Aka gina wa ɗan hudiyo masauki a cikin gidan sarkin Gobir Bawa, yana karantar da 'ya'yan sarkin Gobir su yunfa. Amma daga baya sai al'amari ya kai al'amari, jama'a suka fara ainihin wato karkatuwa zuwa ga shehu. To da al'amari ya tsanani, sai ainihin aka fara zama ana sanya wa shehu sharuɗa. Daga cikin waɗannan ainihin sharuɗa, idan shehu bai kiyaye su ba, to babu shakka za a ainihin hallaka shi. Daga cikin sharuɗan shi ne daina wa'azi a jama'a, amma karatu ya koma karatun soro ko karatun allo. Daga cikin waɗannan sharuɗa, shehu da jama'a shi su daina ɗaura rawani, sannan mata su koma suna sa gyale, su daina sanya ainihin hijabi. Shehu ya gi, aka kirayi shehu aka ce to idan talauci ne dame shi, aka tara buhu 5 na ainihin zinare, aka ce gashi ya je ya samu jani ya ainihin haɗa riga ta Fulani kawai ya ci gaba da ainihin harkar rayuwar shi tun daga Fulatani. In ka lura har yanzu akwai irin wannan kallon renin tsakanin Bahaushe da Fulatani. Sakamakon wannan shehu ya ce a wannan buhun kuɗi guda 5 a basu, amma ga abubuwa guda 5 da yake so a kiyaye mishi su. Na farko a bashi ya da'awa zuwa ga Allah a duk inda yake so a ƙasa Hausa a bayyane. Na biyu, duk wanda ya so ya amsa da'awar shi ba ma guje ne ko kuwa musulmi ne a bashi. Na uku, dukkanin inda shehu yake a kyale shi, ka a rinka barazanar za a kashe shi ko shi ko mabiyan shi. Na hudu, duk waɗanda sarkin Gobir Bawa jangwarzo ya kama a sake su. Na biyar, haraji da ake ɗora wa mutane da jangali, to a ainihin rage a yi musu adalci. Shikenan, sai sarkin Gobir ya ce ya yarda, ashe wannan maganar ta yaudara ce, ba don komi ba, domin shehu ya saki jiki ainihin a kama shi. To ana cikin wannan ɗauki ba daɗin ne, sai Allah cikin iyawar shi a 1795 sai ya kashe Bawa jangwarzo. Sai aka samu ainihin ɗan uwan shi Yakubu, sai ya karɓi mulki. Yakubu ya karɓi mulki, ya ci gaba da ainihin wato mulkin ainihin wannan ƙasa ta Hausa. Makirci shi ma ba abin da ya sassauta daga cikin makirci ga ainihin Shehu Usmanu, sai dai dukkan waɗannan sarakuna suna yin makirci ne cikin hikima da dabarbaru a fakaice, ba sa fitowa ƙarara. shi ma Yakubu ya ainihin wato mutu. Bayan da Yakubu ya mutu a 1795 din, domin shi ɗan watanni yayi a shekarar da ya karɓi mulki a shekarar ya rasu, sai na fata ya karɓa. Na fata shi ma ya ci gaba, ba abin da ainihin wato ya ƙaru, sai dai wulakantar da shehu da ainihin ƙara ƙago mishi sharuɗa akan cewa bai yarda kowa yayi wa'azi cikin almajiran shehu ba, sai dai shi shehu ɗin shi kadai. Shi ma kuma wa'azin ba wa'azi a jama'a ba, karantarwa a soro. Sannan duk wanda bai gaji musulunci ba, to bai yarda ya zo ya karɓi musulunci a hannun ɗan hodiyo ba. Sannan kada wanda ya sanya rawani, kada matar da ta sanya ainihin ijabi. Haka ainihin na fata yi wannan irin baƙin mulki. Shi ma tafiya ta tafiya, Allah maɗaukakin sarki ya hallaka shi. Allah maɗaukakin sarki ya hallaka shi ne a 1803 ya mutu. Tafiya ta tafiya sai Yunfa ya karɓa. Yunfa asalin shi ɗan sarkin Gobir ne, bawa Jangwarzo. Shi ma ya fara ainihin fito na fito da shehu gaba da gaba. Hakikanin al'amari shi Yunfa, saboda wautar ƙuruciya da ɗanyantaka da rashin iyawa, shi ya yi wa ɗan hodiyo ƙaura ne. Don haka wata rana ya taɓa aikawa ɗan hodiyo ya zo. Ɗan hodiyo ya shirya ya zo da shi da ainihin wato ɗan uwan shi Abdullahi da kuma wani abokin shi ɗan hodiyo ɗin mai suna Malam Umaru. Suna shiga fada sai aka buɗe musu wuta da bindiga irin ta waccan zamani. Ita ce galibi irin waɗannan bindigogi da kake gani, bindigogin toka wanda maharba ke amfani da su na gargajiya. Amma Allah cikin ikon shi, sai wannan ainihin harsasai sai suka juya, sai suka ainihin wato koma kan shi sarki Yunfa, har sai da ya kwanci ya jiya dangane da ainihin ƙonewa da kuma ainihin wato rauni da ya samu a jikin shi. Wannan lokaci ya yi daidai da 1804, a daidai lokacin da ɗan hodiyo ya ce to gaskiya yanayi ya kai dole mu tashi mu kare kanmu. Wannan shi ne ya kai jihadin ɗan hodiyo. Amma in ba haka ba, ɗan hodiyo kun ji karantar da jama'a yake, wa'azi yake, kuma ba akan an hana shi wa'azin ne ya tashi ya ce ayi yaƙi ba, a'a akan irin wannan yaƙin da ake musu shi ne ya ce su tashi su kare kansu. Na haka yaƙin ɗan hodiyo ba irin yadda malaman tarihi suke bayyanawa ba, daga cikin miyagun turawan mulkin mallaka da makamantan waɗanda suka jahilci tarihi, ga su nan zankame a cikin ainihin jami'o'i da makamantansu, suna rubuta cewa talauci ne ya kama wannan bafulatanin shanu suka kare mishi. Shi ne ya tashi ya bubbuge Hausawa da sarakunansu, ya ɗora ‘yan uwan shi ainihin Fulani. Allahu Akbar. A cikin bayanan da za mu gabatar ba da jimawa ba, za ka ainihin tabbatar da cewa wannan aikin na ɗan hodiyo, babu shakka akwai da yawa waɗanda ba ainihin Fulani ba sun taya shi cikin wannan aiki. Daga nan za ka gane ba aiki ne na Fulani. Shehu Usmanu ya ainihin yi hijira da shi da mabiyan shi kusan 2,500 zuwa ainihin wani gari mai suna Gudu. A yanzu wannan ainihin wato gari na Gudu yana cikin ƙasar Nijar. Wasu kuma suka ainihin gudu zuwa ƙasar ainihin Kebbi. To a 1804 ne suka ainihin wannan hijira. Aka zo Shehu Usmanu ya zauna. Farkon wanda ya fara mishi mubaya'a shi ne ainihin Malam Abdullahi Gwandu, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Abdullahi Gwandu shi ya faɗi wannan magana da kanshi a cikin wannan littafi mai suna Diya'ul Hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami. Bari ka ji abin da yace bayan da ya fara da alhamdulillahil munfarid bil hukmi wat tadbir al mustabid bil qada'i wat taqdir alladhi shara'a al ahkama lil ibadi wa kallafahum bi tanfidhiha sai ya ce amma ba'du, bayan haka fa yaqulu al-faqir ila Allah Abdullah ibn Muhammad ibn Uthman, yace bawan nan mai bukata a wurin Allah mai suna Abdullah dan Muhammad dan Uthman cewa yake lamma manna Allah alaina bil hijrati min bilad al-kuffar al-fasaqa, yayin da Allah ya mana baiwa da yin hijira daga kasar kafirai fasikai ahli Hausa, Hausawa, az-zanabiqa, zindiqai, wato arna, fi shaharillahil haram, a cikin watan Allah mai alfarma Dhulqa'da, a cikin watan Dhulqa'da sanata 19 wa 200 ba'da alf min al-hijratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa azkas salam. Yace mun yi wannan hijira ne a shekara ainihin wato ta 1219 hijira, daidai da 1804 shekarar Bature kenan. Yace wannan hijira da muka yi mun yi ta ne iqtida'an bihi, dan koyi da annabi, wa firaran bi dinihi, mu kuma gudu da addinin mu da muke yi. Ja'ala al-kuffaru yaqtuluna al-muslimina alladhina yasiruna ilayna, sai kafirai suka rinka kama musulmi da ke tahowa gare mu suna bugewa suna kashewa. Wa yakuluna amwalahum, suna cin dukiyoyinsu. Wa shinnuna al-gharati alaina, suna kai mana hari da farmaki. Fa bay'ana sayyida asrina, sai muka yi mubay'a ga shugaban zamanin mu. Al-muhyi sunnati nabiyyina, mai raya sunna annabin mu. Uthman ibn Muhammad, Uthman dan Muhammad shaqiqi, yace shaqiqi na da muka fito uwa ɗaya uba ɗaya. Wa kuntu bihamdillah awwal man bay'ahu ala ta'atihi ala al-kitabi was sunna, yace ni Abdullah na gode Allah, ni ne mutumin farko da na fara mishi mubay'a akan zan yi mishi da'a amma a bisa Qur'ani da hadisi. Fawqa bainana wa bainal kuffar qitalu, yace yaki ne mai yawa ya faru tsakanin mu da kafirai. Waja'a ilaina tafiyatuhum bijiyushin, yace shugaban su shine sarki Yunfa, ya tunkaro mu da tawagar yaki kaljibani, kama ainihin dutse. Fa hazama Allahu jiyushahum, sai Allah ya rusa wannan tawaga tasu. Wa adalla bidhalika jami'al kuffar, Allah ya wulakantar da dukkanin kafirai fi Sudan, a kasar Hausa. Wa azzabi a kasar baƙaƙen fata. Wa azzabi zalika ad-din, kuma Allah ya ɗaukaki addinin shi. Fa qamat tawa'iful muslimina min kulli nahiya tuqatilu ta'ifata kuffari biladihi, dan haka musulmin kowane gari a kasar Hausa sai suka tashi ainihin wato suna yaƙar ɗagutun garin su. Ila an fataha Allahul bilad, har sai da Allah ya buɗe wannan ƙasa ta Hausa ya gyara ta da addinin musulunci. Wa azala al-fasad, Allah ya busar da ɓanna. Fa qasadtu ziyarata baitillahi al-haram, yace sai nayi nufin in ziyarci ɗakin Allah mai alfarma, in tafi aikin hajji kenan, in ji Abdullahi fa ba shehu ba. Wa nabiyyi alayhi salam, yace kuma ne nufin in ziyarci annabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa wasaltu ila ba'd ikhwanina al-muslimina bi balad Kano, yace sai na isa wurin wasu ƴan uwa musulmi a Kano. Fa'aluni an aktuba lahum ma yastadi'una bihi fil ahkam ash-shar'iyya, sai suka neme ni rubuta musu wani littafi da za su samu haske domin bin shari'ar musulunci. Kaga wannan littafi Diya'ul Hukam fi ma lahum wa alaihim min al ahkam, naji wani babban malami ya saka karatun shi a rediyon nagarta, sai ku rinka samun ranaku kuna bibiyar ainihin lokacin, kuma kuna samun kasusuwa. Wannan littafi na daga cikin littattafan da Abdullahi ya rubuta waɗanda ke ɗauke da wannan tarihin kaji, yana da wahala ka je ka samu wannan tarihin a wani wurin, kuma don wannan gabar ko dalla bai tsaya ya fayyace ka dalla dalla haka ba. Shi yasa nabi na karance mana ita gaba ɗaya, tunda tarihin gidan muke da ayyukansu. Allah madaukakin sarki ya ainihin wato gafarta musu. Dan ka jama'a kun ji tarihin aikin nasu. To wannan mubaya'a da aka yi, sai aka rinka zuwa ana karban tuta, shehu na sanya albarka da ainihin almajirai suna komawa gayyukansu. Umar ibn Ballaje shine wanda ainihin aka tura garin Katsina. Sarkin Katsina na wannan lokaci, lokacin da da'awar dan Hodiyo ta je mishi a shar yayi, ya ainihin yayya ga takaddar. Shehu Usman ya mishi addu'a irin addu'ar da manzon Allah ya yi wa sarki Kisra. Sarki Kisra da wasiƙar manzon Allah ta zo sai ya rayya gata. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ala mazzaqa Allah mulkahu kama mazzaqa risalati. Allah ya ga mulkin shi kata-kata da shi kamar yadda ya ga wasiƙata. Sannan sai manzon Allah ya yi wata mu'jiza wadda ya tunkari duniyar tarihi. Yace idza halaka Kisra fala Kisra ba'da. Yace idan Kisra ya mutu har duniya ta tashi ba za a sake samun Kisra a kasar Farisa ba. Waɗannan abubuwan biyu sun faru. Na ɗaya dai Allah ya yayya ga kasar. Kasar Farisa a da ta ninka yadda Iran take a yanzu ninki biyar. Gata nan aka gugutsira ta. Wasu ɓangarorin nata ma sun fada cikin ƙasashen Soviet, wato rusasshiyar tarayyar Soviet, ƙasashen Rasha da suka rushe da makamantansu. Wasu suka fada ƙasashen Iran, ai Iraq, wasu suka fada ƙasashen Afghanistan, wasu suka fada ƙasashen India, wasu suka fada ƙasashen Turkistan, da duk wannan yanki gaba ɗaya ƙasar Farisa ce. Ala mazzaqa Allah mulkahu kama mazzaqa risalati. Allah ya yi ga mulki. Tun da ya mutu har yau ba a sake samun wani sarki a kasar mai suna Kisra ba, kuma ba za a sake samu ba har duniya ta tashi. Haka dan hujjo yi ainihin addu'a a sarkin Katsina a wannan lokaci. Haka aka waye gari, Allah ya kace-kace da mulkin shi, zurriyar shi suka kare. Ba a iya gane su wane ne zurriyar wannan sarkin a yanzu a garin Katsina. Allah ya watsa su. Na biyu sai Sulaimanu Dabo. Sulaimanu Dabo shi ya karbi tuta ainihin a garin Kano. Malam Musa shi ya zo ya karbi tuta daga nan garin Zaria. A yanda Malam Modibbo Adama shi ya karba daga ainihin Fombina, inda aka fi sani da Adamawa a yau. Sai kuma Buba Yau shi ya karba daga Gombe. Sai kuma Yakubu Bauchi shi kuma shi ne ya zo daga kasar Bauchi ya karba. To kaga Yakubu baba Fulatani bane ko kadan, kuma baba Haushe bane, kuma har yanzu waɗannan da ke sarauta jikokin shi ne, kuma cikin da'awar dan Hojiyo ne suke, kuma ba Fulani bane. Ashe kaga da'awar ba ta Fulani bace, da'awa ce ta duk wanda ya je gamsu da gaskiya kawai ya bi. Kamar yadda aka samu Malam Dande daga ainihin wato kasar Nufawa shi ya zo ya karbi wannan tuta, haka kuma Malam Abdul Alim shi ne ya ainihin karbi tuta ta Wurno. Wannan ainihin kasa ta Wurno a wancan lokaci a ƙarƙashinta ne ƙasashen Ilori da ƙasashen Ibadan da wasu yanki na jihar Ondo a yanzu duk suke ainihin ƙarƙashi. Don haka duk wannan yanki daular Usmaniya ce, ma'ana jihar Oyo da wasu ɓangarori da yawa na jihar Ondo a yanzu. Haka nan kuma ainihin aka samu ɗan Tanko shi ya karɓa daga garin Kazaure, a inda Malam Ishaqa shi ya karɓi tuta daga garin ainihin Daura. Muhammadu Manga shi ne ya karɓi tuta daga garin Haddejiya. Haka kuma ainihin Mukhtar Gani, wanda ake ce mishi Mukhtar Mahir, shi ne ya karɓa daga ainihin Misau ta jihar Bauchi a yanzu, a inda Ibrahim ainihin wato Zaki shi kuma shi ne ya karɓi tuta daga abin nan menene yake da suna daga Kwantagora da ke jihar Niger a yanzu. Ibrahim Zaki shi ne sunan wanda ya karɓi tutarsu. Allah maɗaukakin sarki ya ainihin saka musu da alkhairi. Shi kenan ƙasa ta gyaru, aka ci gaba da yin addinin Allah, ana karantar da mutane. Shehu ya baiwa kowane almajirin shi dokar cewa mu ba sarakuna bane, amma jagorori ne na ainihin addini. Dan haka Shehu ya yawaita rubuta littattafai, da kuma wanda shi ne babban profesan gidan, wato Malam Abdullahi Gwandu, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, suka yawaita rubuta littattafai akan ainihin hukunci da shugabanci da makamantan haka. Kaga dai littafin Usulus Siyasa littafi ne da shi Malam ainihin wato Bello ya rubuta ba dan komi ba, domin ya ainihin wato bayyana musu irin dokokin da ke kan ainihin mutane dangane da abin da ya shafi hukunce da kuma jagoranci. Usulus Siyasa, Malam Bello ya rubuta. sannan biya'ul umara fi ma lahum wa alaihim min al-ashiya. Malam Abdullahi Harwa yau ya sake rubuta wani littafi ya sa mishi haske ga masu sarauta dangane da irin darajojin da suke da su da kuma irin nauyin da yake a kansu. Haka ya sake cewa biya'u ahlir rashad fi ahkamil hijrati wal jihadi was sunna fi siyasatil ibad. Masu neman shiriya to ga hukuncen hijira da jihadi da kuma sunna wajen jagorancin ainihin jama'a. Jama'ar musulmi, waɗannan mutane sun kai matuƙa wajen rubuce-rubuce dangane da fannonin aƙida, tauhidi da abubuwan da suka biyo baya irin fiqhu, larabci da makamantansu. A ƙashin gaskiya, saboda Allah, wannan na daga cikin manufar da ta sa ni da irina muka ce dole ne mu tashi mu yaɗa waɗannan littafai wajen fassara su da Hausa da Turanci da kuma ainihin buga su a zamanance tare da kuma ci gaba da karantar da su da kuma yaɗa su akan fasahar zamani ta internet, wanda wannan aiki jama'a Allah madaukakin sarki ya ce makamini zuwa cikin azumin nan na ci ƙarfin shi da ikon Allah wanda a kintse yake yanzu da za mu iya buga shi. Kuma in Allah ya so, mun danƙa kuɗi a hannun babban malami, malam mashhur a ƙasar Jordan, domin ya buga mana waɗannan littafai bugu na zamani insha Allah. Kamar yadda ka ji na ce majmu'a ce, wato tattaruwar littafai ne nasu ɗan ƙanana-ƙanana da kuma masail. Sa'annan daga baya kuma, bayan na ga na ci ƙarfin wannan aiki, sai na tunkaran ma manya-manyan littafan gidan irin biya'ut ta'wil, wanda na ce muku malami na Sheikh Abdul Ali, Allah gafarta mishi, ya yi aikin ta haƙiƙin shi. Gaskiyan lamari, wasu mahassada ne suka ɓatar mana da wannan littafin lokacin a Kano. Ya gama rubuta littafin India ne malamin, da rubutun hannun shi ya gama gyaran littafin, ya ɗaɗɗaure shi haka da igiya har mujalladi 16. Sai wasu mahassada, dama mun ji labarin, suna cewa muna nan din wani India zai zo yi abin da bamu ba. To cikin hikima sai suka aiko wasu almajiransu cewa a ba su aro za su duba. To shi kuma saboda tsarkin zuciya yana ganin babu wata matsala, sai ya ɗauka ya ba su. Ta gabi bayan lokaci sai aka ce ainihin ya ɓata. Wannan yana daga dalilan da ya sa mishi ainihin ciwon zuciya. Ƙarshe dai rasuwa ya yi. Akwai littafi da ya ta haƙiƙi wannan aka yi marmaza aka buga har ya karantar da mu, Fara'idul Jalila, akan ilimin ulumul Qur'an ne. Na taɓa karantar da wasu ɗalibai a garin nan da jimawa. To wannan aikin shi ne muka tashi a yanzu, muke ɗanyi da gwargwadon ikonmu, duk da mu ɗalibai ne ba malamai ne ire-iren waɗancan ba. Sa'annan da kuma littafin shi da ya rubuta shi malam Abdullahi ya sa mishi Kifayatu Du'afa'i Sudan. A lokacin da ya rubuta Biya'ut Ta'wil, sai malamai da ɗalibai suka ce wannan littafin fa yafi ƙarfinsu. Shi ne sai ya rairaye shi, sai ya mai da shi siffar kamar yadda kake ganin Jallalai Mukurraddul Abhan. Sai aka ainihin buga shi da rubutun shi na hannu haka tintime mai guda. Daga baya malam Sunusi Gumbi, Allah ya saka mishi da alkhairi, ya ɗauka a maɗaba ashi ta Kaduna, ya buga littafin a cikin mujalladi biyu, Biya'ut Ta'wil. To akwai dai littattafai masu ɗimbin yawa waɗanda waɗannan bayin Allah suka rubuta, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Ƙarshen tika-tika tik, komi ya zafi zai huce. Shehu Usmanu, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah ya ɗauki ran shi da asuba a ranar Litinin 3 ga ainihin watan Zulqa'ada, hijira na da 1232 daidai da 1817, bayan sun gama jihadi da shekara 13. Ya rasu shekarun shi daidai da shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama 63. Ya rasu a ranar Litinin, irin ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu. Kabarin shi na nan a inda ainihin kufan gidan shi yake a yau, a ainihin garin Sokoto, wanda yake ainihin shahararre ne. Allah madaukakin sarki ya ji dan Shehu Usmanu, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah ya ji dan su, Allah ya yafe su. To jama'ar musulmi, mu da muka biyo baya, wajibi ne akalla, ko da ba za mu iya jan da'awar tasu ta kai wani guri ba, amma mu ba jama'a labarin abubuwan da waɗannan bayin Allah suka ainihin aikata. babu shakka littafan dan hodiyo Allah madaukakin sarki ya mallaka min su da yawa domin ina tara waɗannan littafai tun kusan shekara 32 da ta gabata tun 1979 sai sa wancan dattijo malam Muhammad dan Agaye tun ina karami nakan je siyan littafai har wani lokaci na ƙarshe da nace na je na ganshi kamar shekara 5 da naje tattaro nace to ga ta malam waɗannan nawa ne yace a haba na ƴan taka yace na ƴan taka da kada su yace waɗanda dai manyan kafiya su kaka biya yace amma ya ƴan ta ne kawai duk wanda nake so inda littafin shehu ne to ndiba kyauta Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi jama'a daga cikin rubutun hannun shi kun gani gashi yana daga cikin waɗanda ne aikin akan su gashi wasiqatul ikhwan لتبيين جلالات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع تعليف الشيخ المجدد نور الزمان عثمان ابن محمد ابن عثمان المعروف بابن فودي تغمده الله بالرحمة وانن كذا ينا دجتكين اينهم بقوان للتافي ما لم يدجتكين ما لم انقصر هوسى الله يساكى مسدى الخير سنط وعزو وجن قفي وانن لتتفايد كما كوا أبرزا سأينهم أينجي kaga wannan ma wani bugu ne gashi kitabu wasiqatul ikhwan wannan kuma wani malami ne aka samu mai suna malam Gambo Umaru jikan daba tsiga a inda ya fassara littafin nan mai suna wasiqa zuwa ga ƴan uwa wannan littafin da zamu fara karatu a yau Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi zamu fara karatun wannan littafi muna masu neman taimako ga Allah muke cewa bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما قال الفقير المضطر لرحمة ربه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين أما بعد فهذا وثيقة الإخوان لتبيين دلالات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع ودليل اجتناب البدعة لمن يدين بدين الإسلام ودليل كفر من أنكر ذلك وإن يدين بدين الإسلام شيخ عثمان يتي بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة من جنكي وصلى الله على سيدنا محمد الله يددن إلى مشوق بمو عن محمد وآله وصحبه الله يددن إلى دمتن جدنش دسعبنش وأزواجه وذرياته Allah ya dadin tsira ga matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma ainihin zurriyar shi wa sallama taslima Allah ya kara musu aminci mai yawa qala al-faqir al-muttar li rahmati rabbih bawan Allah mai bukatuwa da neman rahma ubangijin shi cewa yake alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Allah ya dadin tsira ga mafificin manzanni amma ba'du to bayan haka fa hadha wasiqatul ikhwan wannan littafi sunan shi wasiqatul ikhwan wato wasiqa ce zuwa ga ƴan uwa musulmi litabyin dalalati wujub ittiba'il kitabi was sunnah لتبييني دليلات وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع بمن بينا دليلا وجبت من القرآن دا سنة دا كما إجماعي ودليل اجتناب البدعة سنوانا لتافي لبينا دليل وجبت أنيسا تبدعة لمن يدين بدين الإسلام ودوان دا يتبين الدين المسلم تبدولا نيسا تبدعة ودليل كفر من أنكر ذلك ده كما دليل ده كتبت ده كافر چون ده اكي مسو اكان اينهم واتو نيسان تربدعا معنى دوان ده اكي مسو نيسان تربدعا ذا اكاو دليلا ده كتبت ده كافر چنشي وإن يدين بدين الإسلام كودا كوينا بين الدين المسلنشي أما ينا پدا ده اي پدا ده بدعا تشيه ويچي ذا اكاو دليلا ده كتبت ده كافر چنشي jama'ar musulmi ga wanka yi wanka ga ruwa ya kare wa dan kada ana nuna mana lokaci ya kure kwarai da gaske dan haka za mu saurara anan sai mun zo gobe da safi insha Allah ta'ala za a ci gaba da karatun wannan littafi insha Allah ta'ala a inda muke fatar a yadda muka dauko salon wannan karatu to ba da jimawa bane za a kammala karatun littafin insha Allah ta'ala a sake ci gaba ma'ana aiki fa ya samu darul hadisi ta kafu jikokin dan hodiyo kuwa za su yada ainihin da'awar dan hodiyo insha Allah ta'ala wannan ita ce sanarwar da ainihin muke yi insha Allah a yau akwai karatun littafin ainihin sahihu muslim da la'asar karfe 4 da rabi insha Allah 8 da rabi kuma akwai karatun bukhari a markaz sannan gobe da safi anan in Allah so akwai karatun wannan littafi wasiqatul ikhwan karfe 6 kamar yadda yake kuma insha Allah ta'ala in mun zo wurin karatun a gobe za kuma mu bayyana yadda al'amura za su cika ba na malam kace mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wato wani mene yake tambaye cewa ina gaskiya cewa turawa da suka shigo kasar nan sun kwashe littafan Shehu Usmanu Dan Fodio wato Hausar a haka bata yi ba don aka ce sun kwashe to ba komai a hannun mu kenan amma abin da ya kamata a ce sun kwashi daga cikin littafan Dan Fodio gaskiya ne daga ciki akwai Ihya Usunna shine Sardauna ya karbo shi a lokacin daga Cambridge University amma ina son kusan duk da Sardauna ya karbo fa amma a hannun malamai a kasar Hausa suna da waɗannan littafan dan ina gaya muku anan akwai cikin littafan da na samu a wurin wani dattijan malami a can wani kauye aka kai ni a cikin wani lungu a kasar Misau shi kanshi cewa ya gaji wannan kofin daga hannun kakan shi gashi nan daukan shi ya bani shi ma yace kawai in tafi duk lokacin wasu in naje na same su kyauta suke dauka su bani wasu kuma ainihin su ba da izini ainihin in yi kofin shi ina jin ba shi daga cikin waɗanda na fito da shi duk gara ta gurgure shi ka gan shi da shi adabul mu'ashara mutalabin najati kaza 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 ka ga shi ka gan shi duk gara ta cinye gefen shi to yanzu irin waɗannan littafan suna nan jankama a hannun malaman ƙasar Hausa dan haka turawa sun ɗibi abin da suka ɗiba kamar yadda al'adar su ce littattafai na musulunci manya-manya a sauran kasashen musulunci sun ɗiba amma turawa ba su je sun gurɓata waɗannan littattafan ba don waɗannan littattafan sun gagari kundila musulmi ma ba duka ne ke iya karanta littattafan da balle wani ta'addanci a ciki balle kafiri saboda haka babu wani abu da turawa suka gurɓata a cikin waɗannan littattafai musan wannan Ihya Usunna na daga cikin waɗannan littattafai بيان وجوب الهجرة على العباد ووجوب نصب الإمام وإقامة الجهاد نادق تكي وند بروفيسور حسن المصري وني مالمين متومن كاس السودان يبونا جامع عبادا يا عينهن تقو ونن كوبي للتافي دغ انجل شيما يتقو دسكياني هر ينزو اتشن انكشغا جامع كامبريدج كو اوكسفورد اكوي اندا باس يداما ان نيجيريا سشغا amma abin da muke cewa sun yi banzar dan duk littafan da suka dauka mai wa sun je sun samu wani malami ne guda sun kwace ko sun kashe shi malaman kasar Hausa duk suna da littafan su Shehu Usmanu Dan Fodio dan haka jama'an musulmi babu abin da muka rasa balle a ce an yi takaicin turawa sun kwace mana littafi kaza ko makamantan haka littafan mu duk suna nan a hannun mu kuma alhamdulillah waɗannan irin aikace-aikacen jama'a kamar yadda ni nake yi haka an samu wasu da yawa sun tsayi suna yi tare da cewa da yawanci waɗanda sukan yi sukan ɗauki ɗaya-ɗaya ne ko biyu-biyu cikin watan azumin nan daga cikin ɗalibanmu waɗanda 'yan jihar Borno daga cikin garin Maiduguri wanda ke karatu Jami'ar Islamiyya akwai wanda yake ta haƙiƙin wani daga cikin littattafan Dan Fodio a matsayin shine project ɗin shi na degree duk waɗannan bishara ce ta cewa bayan lokaci kaɗan insha Allah ta'ala waɗannan littattafan za a dawo a same su cikakku kuma kammalallu don kaga waɗannan da na tattara ɗan ƙanana-ƙanana ne wato waɗanda ba manya-manyan ba shi yasa ka ji na ce majmu'atu rasa'ila wa masa'ila waɗannan littafan sun kai kusan guda 120 anan. To waɗannan da kuma tafi mun ce dama kididdigan littafan gidan gasu, wannan muna magana har da dirka dirkan ne, to waɗannan kananan ma kenan. To sa'an nan ga irin fassara da aka samu wani malami daga cikin ainihin malaman ƙasar Zamfara, suna ainihin yi galibi sukan fassara ainihin wato da harshen Hausa da makamantansu. Wannan ainihin malami ya dage yana yin wannan aiki, kuma aikin ya shahara, yana ainihin yawan fassara waɗannan littafai. Malam Muhammad Isa talatan mafara malami ne, ina tsammani a ainihin wato wata makaranta ta ilimi wato College of Education ta ainihin ko wane ne, Abdu ko Polytechnic ne, tana nan dai ainihin a cikin jihar Zamfara. Yana yawan ainihin wato fassara waɗannan littafai, kuma yana karantar da su a gidajen radio na Rima da sauran gidajen radio na kasashen ainihin Kebbi da makamantansu. Sannan akwai Malam Abdulrahman. Malam Abdulrahman na tsammani shine shugaban kungiyar Izala na jihar Kebbi bangaren ainihin Jos. Yana yawan karantar da waɗannan littafai a gidan radio ainihin birnin Kebbi, so da dama in naje nakan ainihin saurare shi. Wannan hanya ce ta a yada waɗannan littafai jama'a. Ba daidai bane a ci gaba da fadin cewa dan hodiyo yayi kaza ko da yayi kaza ba, a zo a karanta littattafan shi a ji me ya fadi da kanshi. Wannan shine adalci insha Allah. Jama'ar musulmi, da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.